Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da Niya da kuma tashar mata VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alpha Radio da ke kuma sa kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Alhamis 16 ga watan Agustan shekarar 2018. Ibrahim Zarmai ne tare da Hafsat Dan Mai Soro da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
A jiya Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya janye ƴancin da tsohon shugaban hukumar leken asirin Amurka ta CIA yake da shi na samun bayanan sirrin ƙasa. Masu taimakawa alƙali yanke hukunci sun fara tattaunawa a yau Alhamis akan ko tsohon shugaban yankin neman zaben Trump Paul Manafort ya aikata laifukan kaucewa haraji da amfani da wasu asusun banki a boye.
Kanin labaran kenan aka saurara. To a cikin shirin namu ne za ku ji cewa yanzu haka al'ummomi da suka koma yankunan su da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya na kokawa game da batun rashin katukan zabe.
Domin wanda suna da shi dama su rasa kad nasu don guduwa hijira, wasu kuma da suka bara gida akoko na gidaje basu nan babu.
Har ila yau dai a Najeriya, ganin yadda 'yan kasashen waje suka mamaye guraben ayyuka a kasar, asusun raya masana'antu na Najeriya ya yi wani haɗin gwiwa da Majalisar Ɗinkin Duniya don horar da matasa.
Mun lura cewa ana ta ce ba aiki kuma mutane nan da yawa ba wujin da za a sa su aiki. Sai muka hada gwiwa tare da United Nations.
Akwai mu kuma da shirin sai bango ya tsage, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A jiya Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya janye ƴancin da shugaban hukumar leken asirin Amurka ta CIA yake da shi na samun bayanan sirrin ƙasa, kamar yadda sanarwar da Trump ya fitar ta faɗi cewa John Brennan yana haifar da rudani da kuma rarrabuwar kawuna a gwamnatinsa. Haka kuma ana nazari akan ƴancin samun bayanan sirri na waɗansu tsofaffin jami'ai da suka hada da tsohon daraktan hukumar leken asiri James Clapper da tsohon shugaban hukumar FBI James Comey da kuma tsohuwar mai baiwa gwamnatin Obama shawara kan harkokin tsaro Susan Rice da kuma tsohon shugaban hukumar tsaro Michael Hayden da kuma tsohuwar mataimakiyar Attorney General Sally Yates. Sanarwar ta shugaban ta zargi Brennan da nuna wasu halayen da basu kamata ba waɗanda suka wuce gona da iri. Ta shafin Twitter, Brennan ya bayyana wannan mataki da shugaban ya ɗauka a matsayin wani yunkuri na rufe baki da hukunta duk wasu masu sukar gwamnatinsa, wanda hakan wani abu ne da ya kamata ya sa damuwa ga duk wani ɗan Amurka. Brennan, wanda ya kwashe shekaru 25 yana aiki da hukumar leken asirin ta CIA, ya rufe martaninsa da faɗin cewa kimata ta wuce damar da nake da ita ta duba bayanan sirri. Masu taimakawa alƙali yanke hukunci sun fara tattaunawa a yau Alhamis kan ko tsohon shugaban yankin neman zaben Trump Paul Manafort ya aikata laifukan kaucewa haraji da amfani da wasu asusun banki a boye. Manafort zai iya fuskantar hukuncin ɗauri na shekaru fiye da 10 idan har aka gano ya aikata laifukan. Masu gabatar da ƙara da lauyoyin da ke kare Manafort sun gabatar da hujjojinsu na ƙarshe a jiya Laraba, inda masu gabatar da ƙarar suka ce rayuwar Manafort na cike da ƙarairayi yayin da yake son rayuwar jin daɗi da kashe kuɗi. Mr. Manafort ya yi ƙaryar ba shi da kuɗi a lokacin da yake da su, haka kuma ya yi ƙaryar cewa yana da kuɗin da ba shi da su, a cewar wani mai gabatar da ƙara Greg Andres. Amma babban lauyan da ke kare Manafort Richard Westlin ya faɗawa gungun masu taimakawa alƙalin yanke hukunci cewa ya kamata a wanke Manafort daga laifukan da ake zarginsa da su. Ya kuma ce gwamnati bata iya gabatar da hujjojin da suka nuna cewa Manafort ya aikata laifukan da ake tuhumarsa da su ba, wanda shine ka'idar tantance cewa mutum ya aikata laifi a dokar Amurka. Wasu 'yan bindiga sun kai hari kan wani sansanin hukumar leken asirin Afghanistan da ke Kabul kwana ɗaya bayan da mutane da dama suka rasa rayukansu sanadiyar hari da aka kai wata makaranta a babban birnin. Banhar Mer mai ba wa ministan harkokin gida shawara ya shaida wa murya Amurka cewa ƴan kunar bakin wake hudu ne suka kai harin na yau Alhamis. Yace daya ya tarwatsa kan shi ne inda sauran ukun kuma aka kashe su yayin da suke arangama da jami'an tsaro. Ya kuma kara da cewa jami'an Afghanistan uku sun raunana amma babu farin kaya ko daya da ya samu rauni. Akalla mutane 34 ne suka rasa rayukansu a wani harin kunar bakin wake da aka kai makarantar Maud Academy dake bangaren ƴan Shi'a. A ranar Laraba a yayin da suke jarrabawar shiga makarantar gaba da sakandare. Kungiyar Taliban ta musanta sa hannu a cikin harin daga bisani kuma kungiyar ISIS wacce dama ta saba kai hari ga ƴan Shi'a a Kabul ta dauki nauyin harin. A safiyar yau ne ƴan kungiyar Taliban suka kai sumami wani sansanin soji da ke Baglan a arewacin Afghanistan inda suka kashe jami'an tsaro 40. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Mali mai ci a yanzu Bubakar Keita ya sake lashe zaben kasar da aka gudanar. Duk da cewa kaso 34 cikin 100 ne kawai suka fito zabe saboda tsoron tashin hankula da ƴan ta'adda ke kawowa. Sakamakon da aka fitar a yau Alhamis ya bayyana Keita a matsayin wanda ya ci zaben da aka gudanar a ranar Lahadi, inda yayi wa abokin hamayyar Sasumaila Sise mummunan kai. Ministan harkokin kasar Muhammad Al-Alaf ne ya bayyana sakamakon zaben.
Resulta Monsieur Ibrahim Boubacar Keita 1,798,630.
Yace sakamakon zaben Malam Ibrahim Boubacar Keita 1,798,632 ko kuma kaso 67.1 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Malam Sumaila Sise 879,235 ko kaso 32.8 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Nagode muku da sauraro.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara rahoton namu daga arewa maso gabashin Najeriya, inda a yanzu haka al'ummomin da suka koma yankunan su da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram ke ci gaba da kokawa game da batun rashin sabunta katukan zaben su. Daga Yola Ibrahim Abdulaziz na da ƙarin bayani.
Su dai waɗannan al'ummomi da suka koma yankunan nasu da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram a Najeriya na koka ga hukumar zabe ANA da ta yi wa Allah ta dube su da ido rahama wajen samun musu da katunan zabe kafin zuwa ƙarshen wa'adin da hukumar zaben ta ƙara na ƙarshen wannan wata na Agusta. Minista da mukammale da majalisar wakilai ne ma da ke wakilta Madagali Micika ya ce yanzu haka akwai ɗaruruwan jama'ansu da ba su da katunan zabe, ga kuma lokaci na ƙurewa, lamarin da ya ce kama iya hana su gudanar da zabe.
Kasashen Madagali da Micika su samu problem da voters card domin wayanda suna da shi dama su rasa card nasu domin guduwa hijira. Wayansu kuma da suka bara gida akoko na gidaje sati nan babu. So shi yasa muna ta complain ma INEC su ba mu special attention. So muna kira da babban murya mutanen Madagali su fito su dauki wani zarafin su sabunta katin su, domin katin zabe shi ne karfin mutane mu. Kuma muna roƙo har yanzu INEC da suke kara yawan ma'aikata a Madagali da Micika dume a daɗa rajistar mutane domin a wayana kasashe biyu dukansu komawa gida suka yi dukkan kowa da ana gudu hijira. Amma yanzu Allah ya kawo sauki a samu da a koma gida, ya kamata a ce gwamnati ta yi abin da ya kamata suma domin mutane su samu sauki a wannan sabunta katin.
To wai kuma hukumar zaben ta ANA ke yi ne game da irin waɗannan al'ummu a yanzu? Barista Kasim Ganagaidam da ke ma zama kwamishinan hukumar zabe a jihar Adamawa ya ba da tabbacin cewa
Madagali shi garin Madagali da kaina na je muka yi stakeholders meeting a can garin, kuma sarkin gari da kowa da kowa an haɗu, kuma akwai zaman dai lami lafiya alhamdulillah muka yi taro kuma aka fara rajista din. Kuma ina ji a shekaran jiya ma an yi rajista kan mutane wanda ya fi 1000 haka. Kuma ka san dama can din ana rajista a Gulag, ba wai ba a yi a Madagali local government bane, ana yi a Gulag din. Amma kuma Madagali gari Madagalin ma mun je mun yi rajista, mun yi wajen kwana 9 a can. So kaga alhamdulillah kuma an ji an yi lafiya kuma muna kai yanzu haka muna ana rasashin agulan.
Yanzu haka yan siyasa kungiyoyi da ma shugabannin addini na mako kira ne ga jama'a da fito domin sabunta katin zabe. Suleiman MD Numan wani matashin dan siyasa ya ko bayyana katin zabe ne da makamin kawo sauyi ba wai na fitina ba.
Tane su yi hakuri su fito maganar katin zabe din nan. Shine dalili yasa kake ganin ko da wani lokaci muna iya fitowa muna iya tsayuwa mai kira ga mada katin zabe nan. Kada mutane su gaji kuma kar ya kasance su dauki abun akan cewa su wannan abu fa kamar bai da wani muhimmanci. Wannan abu muna tabbatarwa har ga Allah. Katin zabe abu ne mai muhimmanci, abu ne kuma wanda ya kamata mutun ya tabbatar ya mallake shi. Saboda haka wannan katin zaben nan shi zai tabbatar maka akan cewa wanda kake so ya wakilce ka da wanda kake so a ranka da wanda kake so ka bashi gudunmawa ko a ungonku ko a garinku ko a local government dinku ko a kasa gaba daya ba zai yiwu ba sai da katin zaben nan. Saboda haka muna dada kira don Allah mutane su fito maganar katin zaben nan. Kada su yi wasa da wannan dama ne ta riga ta samu.
To wai ko kawo yanzu mutun nawa ne ma ba su karbi katin zaben nasu ba a jihar Adamawa? Hai layo dai ga kwamishinan hukumar zaben Kasim Ganigai dam
su wanda suka yi saura wanda ba karbawa akwai 123 wato wanda ba karbawa kenan wanda kuma aka yi rijista nasu bara wato su mun samu kati kaman 120 haka aka kawo mana. To yanzu a cikin wa'annan din an riga an karbi 37 saura 96 wato idan ka hada gaba daya katin da suka yi saura nan jihar Adamawa muna da kaman kati 200 da dan kai haka.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria.
Tuma da Allah a gaida Ibrahim Abdulaziz. To har yanzu muna tare da Najeriya inda a wani kokari na samar da sana'o'i ga matasa asusun raya masana'antu na kasar yayi wani hadin gwiwa da Majalisar Dinkin Duniya don horar da matasa. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina Kaina ya aika mana.
Da yake jawabi yayin taron manema labarai a nan Abuja, Director General na asusun raya masana'antu na Najeriya wato ITF Sir Joseph Ari ya nuna damuwa ganin yadda 'yan kasashen waje ke mame guraban ayyukan da ya kamata a ce 'yan Najeriya ne ke yin su. Abin kenan ma dai sa a halin yanzu suke haɗin gwiwa da Majalisar Dinkin Duniya don samarwa 'yan Najeriya ayyukan yi na hannu.
Mun lura cewa ana ta ce ba aiki kuma mutane nan da yawa ba wujin da za a su aiki. Sai muka hada gwiwa tare da United Nations Industrial Development Organization. Mun ce to a zo mana mu duba ko akwai wuraren da akwai aiki. Sai mun zo mun lura cewa aiki akwai amma mutanen mu yan uwan mu Nigerians ba su da isheshen aikin na hannu wanda zai sa su samu shiga a cikin wayannan wuraren da ya kamata. Kuma mun lura ne cewa akwai wurare 6 da akwai wurin aiki amma bamu samu isheshen Nigerians wanda suna da skills za a samu kosawa a cikin su a ce ya kamata su samu aiki irin wannan ba. Kagan aiki ta wurin gine-gine, aiki ta wurin wato construction, aiki ta su gyaran hanya.
Sir Joseph Ari ya ce kawo yanzu ITF ta horas da dubban dubatan matasa 'yan Najeriya inda suke dogaro da kansu ta hanyar ayyuka daban-daban na hannu. To sai dai kuma wasu na ganin hukumomi irin su NDE da makamantansu na kusan aiki iri ɗaya da ITF. Abin kenan da ake ganin suna yin abu guda. Akan haka ga abin da Sir Joseph Ari ke cewa
ya kamata da mun zo tare mu duba wani bangare ne wanda NDA ya kamata ta yi, wani bangare ne ya kamata ITF ta yi, wani bangare ne wayansu majami'ar din ko menene za su samu su yi. Idan mun zo tare mun gan abin da kowa zai iya yayi, idan mun hada gwiwa tare zaka gan komai ya tabi daidai. Shi yasa na yin godiya da gwamnati na shi President Muhammadu Buhari CFR yadda ya kawo policy din na ease of doing business.
A ba bayanan dai asusun na ITF ya bullo da salon horo zuwa ga matasa, mata da kuma nakasassu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogo muna cewa karfe 11:15 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraro. Tare da fata kuna cikin koshin lafiya da wadata, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da sai bango ya tsage. Shugaban kwamitin yada labarai na Majalisar Wakilan Najeriya, dan majalisa Abdulrazak Namdas, zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa.
Assalamu alaikum. Ina Aminu Alhaji Kawo a gidan Buga, a karamar hukumar lafiya ta Nasarawa, wanda aka san sani da Aminu Alhaji Kawo kamar da. Tambaya ta ita ce, shin a majalisa in za su zartar da doka, sai an samu kashi nawa ne cikin yan majalisu za a zartar da abin zama doka a ƙasa, in kuma mafirin jaye za a samu kwamitin nawa ake samu a majalisa ya zama doka. Tambaya ta ta biyu, tsakanin yan majalisa da senate shugaban ministoci na ɓangaren shugaban ƙasa, sun akwai wani zama wanda suke yi na sirri tsakaninsu ba tare da ɗan ƙasa sun sani ba, wanda zai yi tattauna ya siyar da ƙasa gaba ko kowa ba su a yi? Tambayoyi ya ke nan.
To, bari ya ba ka ansa.
In ana yin doka, ana kamar yanzu kudiri wato bill kenan, in an kawo doka a majalisa ana mata karatu na farko a turance sabirgin, karatu na biyu second reading, karatu na uku shine third reading, an da ya ke wucewa. Amma abin da ke faruwa in an yi na biyu ana tura kudirin zuwa kwamiti, ana a yi muhawara a kai, a kira shi public hearing kenan. In an yi muhawara an kare za a dawo da shi majalisa. To, ka abu biyu ne, akwai wani kudirin da muna kiran shi kamar yadda constitutional matter, abin tsare mulki wanda ya za a ɗauki dole ne sai an samu kashi biyu zuwa uku, two tax kenan, kashi biyu a cikin uku. In an samu wannan kafin wannan ta wuce, a lokacin shi ya sa za a iya a yi ƙuri'a a tabbata mutane nawa suka amince da wannan. To, in ba yi zaɓe ba, wanda ake yi shi da baki muna kiran shi ka voice vote, wannan sai a jiri sauti wanda suka amince, in sun suka fi yawa ta wuce ya zama doka, zai wuce a ce gashi sabibi. In kuma wanda votinsu bai da yawa shine su ba sun faɗi, shine gaskiya. Amma waɗansu, amma yanzu ana kiran shi iri na tsarin mulki, kasa lokacin da muke gyara tsarin mulkin kwanita a Najeriya, ba za ka yi shi a cikin da sauti ko voice vote ba, dole ne ana neman mu yi buƙatar ƙuri'a a zan za ka dai kuma akan kwamfuta sai mun tabbata muna da cuta kafin nan ya zama doka. Wannan shi ne gaskiya abin da yake faruwa. Ya zama kuma sai shugaban ƙasa ya sa hannu, in shugaban ƙasa bai sa hannu ba bai zama doka ba. In kuma ya fi sa hannu, in ya dawo mana da magana a majalisa, in mun ga cewa mu kuma za mu iya mu samu cuta ɗin a biyu kashi uku, in za mu iya samu mu za mu iya mu amince da shi, za mu iya mu yi ƙuri'a a kai don samu abin zai fi zama doka. Shi ne gaskiya.
To, tambayar shi ta biyu.
Akwai tambayar na biyu. Ko cewa muna zama ne ministoci da ɗan majalisa mu zama kashe mu yan tarayya da majalisar da tafi da sanatoci, an yi ɓangaren zakasuwa.
Yana nufin kuna zama na sirri tsakaninku da ministoci da shugaba tattaunawa, wato zaman da ba wani.
Muna son shi da ke son bayani, shi da ke son ce shugaban kasar shi ne shugaban zakasuwa, shi ne shugaban Najeriya, amma a fatan zakasuwa shi yake yin komai da komai. Amma zai iya aika a kira ɗan majalisa, amma yawanci ba dukkanmu za a kira shugabannin mu, sai a zo a zanna in shugaban kasa yana da wani abu za mu iya mu zanna shugabannin mu su zanna da ministoci a fahimci juna a kan wani abu. Ana iya yi wannan har da ana iya yi. Ina iya tunawa a kasafin kuɗi na 2017 a kan lokacin da aka samu matsala, shugaban kasa ya ce to an ga zanna za a yi ministoci guda biyu uku, da kuma mu kuma a majalisa muka zabi wasu yan majalisa da sanatoci lokacin shi deputy speaker bana shi ne yake chairman na committee din a mataimakin shika kenan na majalisar tarayya. An je an zanna inda shugaban kasa yake ganin cewa akwai matsala, an je an duba kafin aka zo aka gyara, aka tsayar ma shugaban kasa ya sa hannu aka fasa kudi din. So muna iya zama, amma zaman nan ba kika yi shi ba, amma ana yi ba da ana yin shi kullum kullum da rashin fahimta juna tsakanin bangaren kasuwa da bangaren majalisar dokoki, da yanzu an cimma wannan mu da yanzu an fahimci juna.
To me tambaya na gaba matso kai tambaya ko?
Salamu alaikum. Sona na Sambo Jibril Sambo Jada, wanda aka ce san dan babban Jibril Jada. Tambaya na shine anan. Na farko tambaya na shine anan, menene asal bambancin dan majalisar asal duties din dan majalisar wakilai da kuma majalisar dattawa? Idan dokoki ne kamata asal dan majalisar wakilai su yi, sannan kuma dokoki da dokoki ne kamata dan majalisar dattawa su yi. Tambaya na biyu na gaba shine, kwanakin baya majalisa ta gayyaci shugaban yan sanda wato inspector general na yan sanda kasa wurin da yake bayyana a gabanta, shin wani doka ne ta ban majalisa ko wani doka ta ba ta hurumi ta dauki wani mataki a kan shi ne ko babu? Muna so mana wannan bayani. Na gaba kuma sai kuma masu magana tambar wanda ya shafi tsakanin ita majalisa da hukumar zaɓe, wajen asalin soya asalin jadawalin zaɓe wanda suke kiya cikuci a cikin su a tsakanin su, ko su waye ne suke da hurumin tsara zaɓe ko gyaran iska kan wannan abu, shin ainihin ne ko majalisa ne?
Tambaya ka ta farko ya ba da ansa, zai baka ansa game da tambayar ka ta biyu da ta uku.
To mutumin daga maganan inspector general police shi shugaban police na ta iya suna yawancin a fannin da tare ne suka a can aka kira shi. Muna da hurumi, kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba mu dama mu kira kowa a Najeriya nan ya zo ya bayyana a gabanmu, mu mishi tambaya. Wannan kundin tsarin mulkin nan ta ba mu dama, ba wai ana yin shi ne da wata marufa ba. An shi ma harbi din bai ce wai ba mu da hurumin kiransa ba. Shi abinda da jiya ke magana lokacin da aka kira shi, yake in an kira shi an shi ya aiki mataimakin ka ne yake, ba wai shi yake ba zai jiya ba, ba wai ki ba ku da hurumi yi ba, amma muna da hurumi mu kira mutum mu yi shi tambayoyi in dai abinda zai sa na gyara ƙasa ne, na cigaban ƙasa ne, na kawo zaman lafiya, abinda zai haka da rikici mu yi gyara. Muna da hurumi mu kira shi mu tambaya balle ma kana aikin mu cika a dole ne a kira ka. Wannan shi ne na ba da wannan ansa. Maganar INEC hurumin doka, ina so mutane su kanci wannan. Akwai abin da muke kiran shi electoral act. Electoral act din na 2010 majalisa ne ta yi wannan dokan, ita ce act of parliament, ya zama doka kenan. Don haka dokokin nan da ake cewa na a sake zaɓe, ya kamata mutane su fahimta in ka ce majalisa ba ta da hurumi ta saka ta yi dokoki ta yi doka a kan ya shiga suwa za fara zaɓe ko ba za fara, to don ne ba mu da ma hurumi ma yin muhawara a kan electoral act din ma kenan. Amma in har muna da dama mu yi muhawara a kan electoral act kuma mun yi shi kuma ana aiki a kai, yanzu don muna mata gyaran duka ina gan ba laifi ba ne ko doka ta amince a yi. Dai abu nan ba zai zama doka ba. In yanzu kamar kwanakin bayan da muke so a yi doka har yanzu ma kudirin tana majalisa, don kada kawo rikici mun raba dokan da za a yi kan da tsarin zaɓe, ma'ana ko a fara da shugaban ƙasa ko a fara da 'yan majalisa ko a fara da gwamnoni. Wannan an mun kira shi a cikin ordering of election act. To ita mun yi shi daban don kare shafi sauran ayyuka mai kyau da aka sa ta, don mutane za su ga wannan a siyasance ne yi shi. Amma duk da cewa muna da hurumi, ai in yan majalisa mun ba amince ba sai ba za ta zama doka ba. In kuma mun yi amince da shi an kai ma shugaban ƙasa bai sa hannu ba, ba ta zama doka ba. To mu muna da hurumin shugaban ƙasa, muna da hurumin in ya ki ne in mun dawo muna da ƙarfi mu yi kuri'a mu samu biyu kashi uku mu raye sai a yi shi. Amma maganar doka kan ba, amma ranar da za a yi zaɓe, ranar zaɓe wannan kundin tsarin mulkin Najeriya ta faɗe ce karara cewa aiki ne na INEC, amma don a duba tsari yaya za a yi wannan kan aikin ne.
Abinda ya sagwaka kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin, Jummai Ali ke fatar a huta lafiya.
To a gaida Juma'a Ali da shirin sai bangu ya tsage. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayin da kuke aika mana ta email.
Sakon farko na haɗin gwiwa ne daga Salisu Isa Fana, jihar Kebbi, Najeriya, da Hamza Galadima, birnin Kebbi. Suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ina kira gwamnan mu na jihar Kebbi, Alhaji Atiku Bagudu, da yayi wa Allah da Annabi ya biya ma'aikatan jihar sa ta Kebbi kudin hutu. Domin wallahi albashi kadai ba ya sayan gero da dawa da masara, ballantana sayan ragwallaya. Ba shakka tallafin da kasar Jamus da sauran kasashen Turai suka yi alƙawarin ba kasashen da matsalar bakin haure ta shafa yayi daidai. Ganin cewa yawancin matasa da ke faɗi tashi a game da wannan matsala ta bakin haure na kukan rashin aikin yi, da fatan za a saka ido sosai wajen ganin an samar da ayyukan yi ga matasa. Yana da wahala iya shawo kan matsalar. Sako daga Sani mai lengelenge waya wuri da Hamza Galadima, birnin Kebbi. Sai sakon Galisu Raja Faki, inda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon bullar cutar kwalara a ƙananan hukumomin Bebeji da Gwarzo da ke jihar Kano. Kuma Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta, amin. Fata na garin Lamiri, muna fatan nasarar da sojojin Najeriya suka fara samu a jihar Zamfara na fafatakar barayin shanu da masu garkuwa da jama'a za ta dore har izuwa sauran yankunan da har yanzu suke fama da waɗannan hare-haren na ba gaira ba dalili. Sai sako na ƙarshe ce assalamu alaikum murya Amurka. Muna yi wa daukacin alhazan ƙasar mu Najeriya da suka samu damar sauke farali. Fatan alheri tare da addu'ar Allah ya damu da su gida lafiya. Sannan muna kira a gare su da su saka ƙasar mu Najeriya cikin addu'a. Allah ya ba mu zaman lafiya da shugabanni na gari tare da yalwatar arziki mai albarka, amin. Sako daga Abba Dambam, ɗan kishin ƙasa, jihar Bauchi, ƙaramar hukumar Dambam.
Kuma da la'a gaida Safinatu Sada Sodangi da wasiƙun masu sauraro. Kafin mu kammala shirin namu, ga Hafsat dan mai suru da kai tattaunawa labarai.
Jam'iyyar Zimbabwe mai adawa da mai mulki sun ce kotun tsarin mulki za ta saurari kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi a ranar 22 ga watan Agusta. Emmerson Mnangagwa ya kaɗar da shugaban 'yan adawa Nelson Chamisa da ƙaramar rata, inda jam'iyyar Chamisa ta ce an samu matsala wajen ƙidaya ƙuri'un, suna kuma neman a sake sabon zaɓe ko kuma a bayyana Chamisa a matsayin wanda ya lashe zaɓen wanda aka yi a ranar 30 ga watan Yuli. Hukumar zaɓe da lauyoyin sun rubuta takardu kan a kori ƙarar, inda suka ce jam'iyyar adawa ta kai ƙara bayan da lokaci ya riga ya wuce. Kotun tana da kwanaki 14 ta yanke hukunci daga ranar da aka kai ƙarar, an kuma ɗage ranar rantsuwar har sai bayan lokacin. Zaben da aka yi a cikin lumana ya sa mutanen Zimbabwe tunanin samun canji bayan barin daɗaɗɗen shugaban ƙasa Robert Mugabe daga mulki. A jiya Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya janye 'yancin da tsohon shugaban hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA yake da shi na samun bayanan sirrin ƙasa, kamar yadda sanarwar da Trump ya fitar ta faɗi cewa John Brennan yana haifar da rudani da kuma rarrabuwar kawuna a gwamnatinsa. Masu taimakawa alkali yanke hukunci sun fara tattaunawa a yau Alhamis akan ko tsohon shugaban yakin neman zaben Trump Paul Manafort ya aikata laifukan kaucewa haraji da amfani da wasu asusun banki a boye.
Masu sauraro, nan zamu dasa aya sai kuma can anjima da daren Allah ya kai mu misalin karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda zamu so mu jira yayin ku akan me yasa ake cire 'yan siyasa daga mukamansu don sun sauya sheka. Za mu so mu ji ra'ayinku akan wannan idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare. Yanzu a madadin Hafsat dan mai suru ta yana gabatar da shirin, da kuma Jul Lazarus Gresham da ta hada da bada umarni, da injiniya mu ne Mr. Rob McLean, Ibrahim Jarmai ke cewa a dakaci shirin yau da gobe.